mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu batu ne dangane da kungiyar ƴan ta'addan nan ta bulla a jihohin Sokoto da Kebbi, wato Lakurawa. To madalla, wata sabuwar kungiyar ƴan ta'adda ta Lakurawa ta bulla a shiyar arewa maso yammacin Najeriya a jihohin Sokoto da Kebbi, har ma ta kai farmaki a jihar Kebbi. Kuma hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ta magantu akan bullar wannan sabuwar kungiya.
This new group that has penetrated the northwestern part of the country, known as the Lakurawas.
Daraktan sashin tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Manjo General Edward Buba, ke karin bayani kan sabuwar kungiyar ƴan ta'addan nan da ake kira Lakurawa, da suka bulla a yankin arewa maso yammacin Najeriya, da ke cewar suna da alaka da kungiyar ISIS da a yankin Sahel. Kuma wannan shine karan farko da ƴan jihadin daga yankin Sahel suka shigo cikin Najeriya. Sun takura kuma sun magaza shigowa cikin wannan ƙasa, lokacin da mu sojojin Najeriya muke aiki kafada da kafada da ƴan uwanmu na Niger akan iyaka. Amma lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar Niger, sai waɗannan Lakurawa suka yi amfani da wannan dama na su kurkucewar alakar aiki tare, suka yi ta tutuɗowa cikin Najeriya, ko da yake yanzu an gyara wannan alaka. To amma General, waɗannan ƴan ta'adda fa da alama kun yi sake sun girma, domin baya ga jihar Sokoto inda suka yi kaka gida, da alama Lakurawan nan fa sun fara addabar sauran jihohi. To ko me ku sojojin Najeriya kuke yi akan haka?
We know exactly where they are as I speak to you.
Mun san takamaimai inda suke. Akasin da aka samu tun farko shine lokacin da suka zo, mutanen yankunan suna sanye kuma sun rungume su hannu biyu, suna tsammanin za su zame musu garkuwa daga ƴan ta'adda barayin daji. To amma bayan da waɗannan Lakurawa suka miƙe kafa, sai suka fara addabar mutanen yankin ta hanyoyi daban-daban, kamar dora musu haraji da sauransu, kafin daga bisani a sanar da hukuma. To General Buba, yanzu da kuka san da waɗannan Lakurawan, me kuke yi akai?
Now that we know, we're finding them, flushing them out.
Yanzu da muka sani, muna bin su, muna fafarar su. Sun zo ne makamancin salo irin ƴan Boko Haram, suna cewar mutane dole su ajiye gemu, mata su saka hijabi, maza kuma su dingile wando. Saboda haka gano su abu ne mai sauki.
They are easy to find.
A gaida Manjo General Edward Buba, Director Sashin Tattara Bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi kenan a hedkwatar tsaron Najeriya. Da yake tuni waɗannan Lakurawa suka kai farmaki a jihar Kebbi, kuma mai magana da yawun gwamnan jihar Kebbin Abdullahi Idris Zuru yayi wa abokin aiki na Lamido Abubakar ƙarin bayani.
Kamar yadda muka samu bayani, su suna da akida ne irin ta addini, amma kuma bangare guda akida irin ta hasata da kisan ba gaira ba gaira ba. Saboda kaga wannan wurin da suka bayyana, mutane ne manoma musunta masu rayuwarsu a cikin kwanciyar hankali da lumana. Kwaram sai waɗannan Lakurawan suka bayyana, suka je da niyyar satan dabbobinsu. To kaga abinda ya kawo dauki ba daɗin kenan da mutane, har suka zo aka yi ba ta kashi da su, suka samu galabar kashe wurin mutum 15. Bayanai na baya sun nuna mana su ma an kashe, amma saboda in kashe su ba su barin ƴan uwansu da an kashe dokar su suke, ko ana hama za hama da sai sun doke su daga wuri. To wannan fuska suka binyana a nan jihar, suna yawo bakin iyakokin mu da jihar Sokoto, nan suke yi ma mutane wannan tu'annati, a anshe kaya, a anshe dabbobi, a shiga shagunan ku a kwashe kaya, wasu a kona, wasu a sayar, ba ku da bakin magana.
Ko wasu akidu da aka nunar kamar sun zo da su suna saka ai a masallatai da sauran wasu wurare, kamar ko kun sabu wannan labarin?
A ba mu da wannan bayani, saboda ba su zaunu ba su kuna, balle har su kirkiro irin wannan abubuwa nan. Amma kamar na ce maka, sun zo da akida irin ta addinin musulunci, ce suna wa'azi, suna fadakarwa, suna har a ce wai sai sun tantare ka gonarka ko gidanka da dukiyarka, sai sun tsaya sun hidda zakka, maka zakka, su hidda zakka su dauka, sannan su raba su tafi, su raba ma kansu ba wai mutanen gari ba ko wasu al'umma, sai su tafi. To kaga irin wayannan abubuwa na sata ne, kuma akwai bayanai da suka nuna cewa suna ansa kuɗi ga mutane, suna kokarin kafa bazauni don fadada mulkin su a duk wuraren da suka bayyana. Kaga mu ne nan, in Allah so ya da ba za a taya haka ba.
Daga bisani, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel, Dr. Kabiru Adamu yace ko da yake sojoji aikin su ne su tabbatar da tsaro a ciki da wajen kasar, to amma wannan sabuwar kungiyar ta Alakurawa karfin soji kadai bai isa ba. To ko waɗanne matakai ne ya kamata a dauka baya ga karfin na soji?
Na farko shine bukatar da ake da shi na adakile matsalar, wato a dau matakai don hana yawaitar matsalar, dakile shi a sashi ya tsaya inda yake kar ya fadada. To abu na biyu shine wannan soja na iya yi, to amma ba su kadai ba, dole ne sai bangarorin tsaro sun shigo sun hada hannu da su, sun yi misali custom immigration wanda ke da haƙƙi akan tsatsar kula da iyaka, dole sai an yi da su. Bangarori na tattara bayanai na bincike irin su NIA da DIA dole sai sun shigo su ma an yi da su, suke da haƙƙi na su tabbatar da cewa an samu haɗin kan kasashen da ke kewaye da mu. Babu yadda za a yi Najeriya ta yi nasara a wannan al'amarin ba in Nijar ba ta shigo ciki ba. Akwai iyaka na kusan kilomita 1,400 tsakaninmu da ƙasar Nijar. To ta yaya za a yi nasara idan ba a saka ta a cikin al'amarin nan ba? Kuma wannan ba haƙƙi ba ne na soja. Abu na biyu a cikin wannan tsarin ɗaukan matakai na daƙile faɗace-faɗace tsakanin ɓangarori. In ba za ka manta ba, Hausawa sun kai ma Fulani hari a wayansu ƙauyuka inda ake tunanin wayannan suke. To akwai taɓarɓarewa na yanayi na zamantakewa, dole sai an ɗau matakai na ƙarfafa na kuma hana irin wayannan faɗace-faɗacen. Wayannan matakan kuma kusan ba wadda ke da haƙƙin ɗaukan wannan kama hukumar 'yan sanda. To ka haƙƙi nan ba aikin soja ba ne kawai. Ɓangaren shari'a ma na da ƙarfin rawar da za ta taka a nan, ita ma ta shigo ta ƙarfafa to hana irin wayannan faɗace-faɗace tsakanin wayannan. Abu na uku shi ne inganta tsari na mulki na iko a wayannan wuraren da kuma yadda da ke tsakanin jama'a da hukuma ita kanta. Wannan kuma komai zai jawo wannan ba, sai ƙarfafa tsari na shugabanci, wato governance kenan. Abu na ƙarshe shi ne yadda za a haɓɓaka tattalin arzikin wurin. Shi in ka bari talauci ya ka tutu a wurare, to ya kan bai ma irin 'yan bindigan nan dama.
Ta Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma abokin aiki na Lamido Abubakar Sokoto, Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.